خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da asubahi iyayena mata da kuma kasancewa wannan rana ta 6 ga watan Ramadan shekara ta 1441 Hijriya wanda ya dace da 18 ne ko ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Muna tattaunawa dangane da wato yau zaman mu na hudu ken na uku akan abubuwan da suke kai mata huta. Allah kiyaye mu. Yana daga cikin manyan abubuwa masu muhimmanci da ya kamata iyayena mata su kula da su shine kula da sallah a gidan aure, kulawa da sallah a gidan aure. Bayanai sun gabata cewa ana samun mata da suke sakaci da ibada a gidajensu na aure, da kuma ma 'yan mata waɗanda ba su yi aure ba, wasu ba sa sallah saboda tunanin cewa wai ai ba za ta fara sallah ba sai an kai ta gidan miji. Duk wacce ta yi wannan tayo da rikanta ta bata a kanta lokaci, kuma lallai kamar ta yankar wa kanta wani tikiti ne na musamman na fada cikin fushin Allah da azabarsa. Barin sallah ba yanda za a yi mutum mai baya sallah kuma ya samu rabo a wajen Allah, kamar ya haramta wa kansa samun rabo ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Wajibi ne iyayena mata ku kula da wannan. Shi yasa Umar Allah ya yarda da shi yana cewa amma innahu la hazza fil islami adaa as-salah, innahu la hazza fil islami adaa as-salah, ku liman adaa as-salah. Ba shi da rabo a musulunci duk mutumin da yake tozartar da sallah ko yake wulakantar da sallah, to wannan bai shi da rabo a musulunci, yayi asara ya tabi. Ibrahim an-Nakhai yake cewa man taraka as-salata faqad kafara, duk wanda ya bar sallah ya kafirta. Ki sani cewa kin sallar da kike a gida kaman kin kai kanki gidan kafirci. Ayyub as-Sakhtiyani shi ma haka ya faɗa, yace duk wanda baya sallah to ya kafirta. Al-Jurairiyu ya ruwaito daga Abdullahi ibn Shaqiq daga Abi Huraira. Abu Huraira ya ce kana ashabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yarawna shay'an min al-a'mali tarku kufr ghayru salah, ghayru salah. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da suke ganin idan mutum ya sakaci ya barshi ya zama kafiri, kuma aikinsa kafirci ne irin sallah. Sallah kin yin ta fadawa ne zuwa ga boda ta kafirci. Ba ki da dalilin da zaki zo ki kama girki ki yi sallah, wai ai ci shi ne gaba da sallah, ba haka ake nufi ba da wannan ci shi ne gaba da sallah. In an kawo abinci kuma za a tada sallah, mutum yana cikin tsananin yunwar da zai iya cutuwa, sha'awar abincin zai dauki hankalinsa a sallah, aka ce yayi sallah ya ci abinci kafin yayi sallah.
سو اشي كسني چوا برن سلن وانا ابني ده زي ايه جيفا متين چكين رشن سامو كونچير هنكلي ده نتوا ارايوه سغبا ديا كما شيفا الله تبارك وتعالى يا ميد سلا عبادة چي مي مهم منچن غسكي شيسا ايتا چي babbar ibadar da ake shiga aljanna don ita kuma ake fadawa wuta don ita ibnu azam ne yake cewa la zan baba da shirki azama min tarki salah yo bayan shirka ai babu zanubin da yafi girma a wajen Allah irin kin yin sallah mutun ya kiyin sallah hatta yakhruja waqtuha har sai lokacin ta ya fita abu nabiyu cikin manyan zanubi da ake hada su da kin sallah shine qatlu mu'minin bighairi haqq kashe mu'mini ba tare da haƙƙi ba yanzu ki duba baiwa Allah an hada laifin kin sallah da kisan kai amma yanzu kawayen ki nawa ne kika sani ba sa kula da sallah har mata kama yanzu iyayen mu mata wai akwai wata kwalliya da ake yin ta in an yi ta daman ba a sallah akwai wata foda da ake shafawa akwai wani gyaran jiki da ake yi wani make up da ake yi wanda an yi wannan make up din ba a sallah ba a yin sallah kwata kwata saboda da an watsa ruwa wannan make up din ya zube in an gyara gashi ba za a yi shafar kai ba ba za a yi sallah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa a gidan biki ake samun wannan tsiyar ana auren wance ana bikin wance yara ƴan mata sun je an musu makeup an musu gyaran jiki wani lokacin har da ma iyayen tsofai tsofai da ita ta je an rambada mata huda ta fito kamar buri amma ba za ta yi sallah ba me amfanin kwalliyar da zaki yi ta ba za ki yi sallah ba Imam Hammam yake cewa Qatada ya bashi labari daga Hassan al-Basri daga Quraysh ibn Qabisa yace Abu Huraira ya ga ya musu cewa farkon abin da Allah zai fara tambaya ran tashin kiyama na hisabi shine as-sala awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama min amalihi as-sala ko salatu abu na farko da Allah zai yi wa bawa hisabi ran tashin kiyama cikin aikin sa shine sallarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kai wani afwa Allah kai mana afwa Allah ka rangwanta mana Allah kada ka kama mu da rashin sallah ko tauye sallah farkon maganar da zaki da Allah ranar kiyama farkon tambayar da za a yi miki ranar tashin alkiyama shine sallah fa in salahat faqad aflaha wa anjaha idan sallar mutun ta gyaru to ya rabauta kuma ya kubuta wa in fasadat faqad khaba wa khasir idan har sallar mutun ta lalace to ya tabe yayi asara ya tabe yayi asara Imam An-Nasa'i da Imam Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi kuma malamai suka inganta shi ashe ba ma wai kin yin sallar kadai ba amma yi sallar ya ku iyaye na mata ayi sallar ayi ta irin ta kotan kursiya ayi ta ba mai kyau ba ba ruku'i mai kyau ba sujada mai kyau ba karatu mai kyau ba zaman tayya mai kyau ba salati mai kyau ba nutsuwa gayi ana ta kalle kalle ana sallah ana kalle kalle ana sallah ana ta tunanin duniya ana sallah ana kaza to yawanci mutane sukan zo su idar da sallah su koma su shiga harkokin su yanda suka zo din nan haka suka koma Allah bai karbi sallar ba saboda ba a yi ta a cikin nutsuwa ba dole ne a kula da sallah dole ne a yi ta a cikin nutsuwa idan dai ana so Allah ya karba ko dinki kika kai wajen tela in tai miki mara kyau ai ba za ki karba ba za ki ce sai an biya ki ko ki ta surutu kike bara ki biya kudin dinki ba an cuce ki walillahi almasalu alala akan sallah din nan manzo Allah ya ce umirtu an uqatilan nas hatta ashhadu an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإن فعلوها فإن فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ويسابهم على الله har yaki aka ce annabi yayi mutane idan ba su yi da sallah ba a yake su kamar yadda ake yakar kafirai saboda sun ki su tsaye da sallah so ya ku iyaye na mata ya kamata ku sani cewa sakaci da ake samu a cikin gidajen ku na kin kulawa da sallah to dalili ne da zai kai mutun cikin wuta ga wata kissa da zan gaya muku kamar yadda malamai suka rubaito wata mata ce daga bani Isra'ila ta zo wajen annabin Musa ta ce ya annabin Allah nayi zunubi mai girman gaske amma na tuba zuwa ga Allah ka roƙa min Allah ya gafarta min Allah ya fe min sai annabi Musa ya ce me laifinki wa ma zambuki me kika yi yake baiwa Allah sai ta ce ya annabin Allah inni zanaitu zinanai wa waladtu waladan faqataltuhu nayi zinanai ciki na haifi da na kashe dan kun ga zanubin da ta yi ta yi zina ta yi ciki tunda babu damar zubar da ciki a da din sai ta kashe shi ta kashe dan fa qataltuhu na kashe shi sai annabi Musa ya ce da ita ukhruji ya fajira fita ya ke fajiran mata fita ki bani guri maza 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 tafi ki mamu guri saboda kada Allah ya saukar da wuta daga sama yanzu yanzu ta kone mu da mu da ke gaba daya ki je ki zina ga laifin zina kuma ki zo ki kashe dan yanzu ku duba irin wannan sau nawa ake yanzu mace ta je ta yi zinan ta yi cikin shege ta haife shi ta wullar da shi aladu su cinye an sha wallahi ni din an sha kawo min ga shi wata tayi cikin shege ta haifi da ta tukuikuye dan ta dora shi akan bola ga karnuka suna tonan bola juji saboda ba ta sai ba jin kai akwai wanda kare ma yazo ya fara sansanar sa zai fara ya ga naman sa jariri ne an haife shi an jefar da shi an yi cikin shege ko da yake ita za a ce shegiya ba dan ba kisan kai ne yayi da wanda suke zuwa su jefar da shi a titi mun taba zuwa wata rana gidan yara a wata jiha inda ake kiyaran ake kulawa da yara yan tsuntuwa shugaban gidan mace ce take ce min mallam kaga waɗannan yan matan da kake ganin su naga yara gandan gandan yan mata sun girma tace duk ba a san iyayensu ba duk yan tsuntuwa ne tsuntu su aka yi uwarsu ta je ta yi aikin banza ta yi zina ta jefar da su a titi ko ta jefar da su a bola aka dauko aka kawo mana tun suna jariri muna ba su madara har yanzu sun girma sun zama yan mata tace abin da ya bakanta mana rai abin tausayi shine ana cikin wannan sai kaga wata kungiya ta coci kristoci sun zo sun zabi biyu uku hudu sun tafi da su shikenan sun zama kristoci tace ina kungiyanku na musulmi ku zo ku rinka daukan ƴaƴan nan ku sa su a makaranta su yi ilimi ku aurar da su ku ruba musu asiri to kowa idan yazo musulmin kiyamata yake saboda ai ba ta da uba tace wasu a cikin su kuma iyayensu suna zuwa sai ki ga matar ta lallabo kamar ta zo ziyara ne sai ta duba ta gane dan jaririn ta zo mai da madara ta zo masa da kaza in ya fara girma a kawo mai biskit amma tana can gidan wani ta yi aure da yawa irin wannan yana faruwa mata su yi cikin shege su je su jefar da shi ya mutu ko su kashe shi kai akwai masu binne shi ma da ransa saboda rashin tsoron Allah to annabi Musa saboda laifin wannan mata yace tafi ki mamu guri kada wuta ta sako daga sama ta kone mu da mu dake gabaki daya yana jin tsoron zamanta a wajensa ta fita daga wajen annabi Musa munkasiratul qalb zuciyarta ya karaya ana nan sai ga Allah turo malaika Jibrilu yace ya kai Musa ubangiji yace in gaya maka dan me yasa ka kori matar da tazo za ta tuba ya kai Musa me yasa ka kori matar da tazo za ta tuba baka taba samun mai laifi da yafi ta sharri ba kai a rayuwarka baka taba gamuwa da mai laifi da yafi wannan mata laifin zaman laifin na wannan mata ba annabi Musa yace wa Jibrilu wace wani laifi ne yafi wannan mace ta yi zina kuma ta je ta kashe dan sai Jibrilu yace da shi tariku salati amidan mutaammidan mai barin sallah da gangan laifinsa yafi na wanda yi zina ya kashe dan mai barin sallah da gangan laifinsa yafi na wanda yi zina ya kashe dan to yau ga kinan kina zaune da sunan matar aure amma baki sallah ana gane su yawanci idan an je gidan yini sai su rinka ƙaryar al'ada suke yi ana gane su a makaranta yanzu da yawa daga cikin yara ƴan mata ƴaƴa musulmi wallahi a makarantun da ake sallah azhar ko al'asar ba sa sallah kullun a matsayin mai al'ada take kullun ba ta sallah ta kwammace da ta goge jambakin da ta saka gwanda ta kurar sallah gabaki daya me ya faru in kin ga wannan ba mamaki uwarta ma ba ta yin sallah Allah gyara mana halin mu wasu daga cikin magabata wanda daga cikin magabata ana bada issa ya je wajen wata ƴar uwarsa da ta rasu ƴar uwarsa ce ta rasu shi ma wannan kisar kujita kujishi wani ne ya je gurin ƴar uwarsa da ta rasu ya je makabarta an je wajen binne matar to da dan a jakarsa da ƴan kudinsa a ciki ya sunkuya sai kudin ya fada cikin kabarin sai aka binne da kudinsa ba wanda ya gani cikin waɗanda suke binne kabarin sai shi da kudin nasa suka zuba shi kuma kunya ya hana shi ya ce a tone ya dauki kudinsa yasa idan mutum ya je makabarta binne mamaci inda dan wayansa aljihu a gaba to ya dan sa shi aljihun gefe dan zai iya wayar zai iya zira daya ya fada cikin kabari bawan Allah ya gabe zai iya hakura ba sai da aka binne mata kowa ya tafi sai ya dawo ya kama tonan kabari yana tona kabarin nan kawai sai ya ga kabarin nan yana ci da wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fawajada alqabara yashta'ilu alaiha nara kabarin matan nan ya kama da wuta fa a ciki amma sai yayi mazaime da ƙasa ana kawo irin wannan kisoshi magabata daga can shekaru a baya can a ce wani an je kabarinsa an tarar yana ci da wuta wani an je kabarinsa an tone an gama cizai wani an je kabarin ga sunan dai abubuwa marasa dadin ji wallahi ya mai da ƙasa ya rufe ya dawo yana mai bakin ciki da bacin rai ya dawo wajen mahaifiyarsa yana kuka yace ya mamana wannan ƴar uwata wa da muka binne ta tare su kaman kanwarsa ko yarsa dan Allah ki sanar da ni ki bani labarin me aikin da take yi ne kam sai ita uwar take cewa kai kuma me na damuwa da ka tambayi aikin ta bayan ta mutu an binne ta sai ce ya ummi ya mahaifiyata na je ne kabarin ta zan dauki kudi na da aka binne da shi tare da ita ina tono sai naga kabarin nan ya kama da wuta ta ciki wuta kawai ke ci la ilaha illallah kawai sai wannan uwa ta fashi da kuka 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 ita ma ta kama kuka dan uwa shi ma yana kuka tace ya kai dana yar uwarka ta kasance mace ce mai sakaci da sallah, yar uwarka da ka binne mai sakaci ne ba ta kulawa da sallah, ta tahawanu bis salati wa tuakhiruha an waqtiha, kuma ba ta yin sallan akan lokaci. Rashin kulawa da sallah ga kuma rashin yin sallah akan lokaci. Kin banu idan kina jinkirta sallah ba ki yi akan lokaci. Kin shiga uku idan a gidanki na aure ba ki kulawa da sallah, ko kina yarinya budurwa wai ke ba ki sallah wai sai an kai ki gidan miji, waye ga ya miki tun ranar da kika fara al'ada balaga ta zo miki, sallah ta zama wajibi a kanki, an kai ki gidan miji ko ba a kai ki gidan miji ba. Wannan tsohon tunani ne, gargajiyanci ne, rashin hankali ne, da rashin sani. Ya kamata a ce wai yarinya balagaggiya budurwa wai ba za ta yi sallah ba wai sai an kai ta gidan miji. Jama'a, wannan shine halin masu jinkirta sallah fa, su kiyin sallar akan lokaci, ba wai ba sa yi gaba ɗaya ba, a'a, jinkirta sallar suke yi, ba sa yin ta akan lokacinta. Wannan shine halin da suke ciki. To ina ga halin wanda gaba ɗaya ma baya sallar gaba ɗaya ba? Dan uwan John, dan uwan Emmanuel, dan uwan Marcus, ko ƴar uwar Cecilia, ƴar uwar wacece, miji da kansa yazo yana bada labari wai matarsa wai bata sallah, bata damu da sallah ba. To kun ji abinda Allah ya tanada wa waɗanda ba sa sallah akan lokaci. Allah ya kiyaye mu, ya sanya mu cikin masu wato kulawa da sallah. Idan mutum ya wayi gari a cikin wannan mummunan yanayi, to wallahi ya kama tuba tun yanzu, ya kama istighfari. Shi yasa na gaya muku wannan zunubi na kin yin sallah yana daga cikin zunuban da suke kai mata wuta. Zala ce ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa haramahu Allahu ala an-nar, ba wanda zai ce ya shaida ba wa mota cancanta sai Allah, kuma annabi Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne, face Allah ya alƙawari zai haramta jikinsa daga cin wuta, amma fa idan yana sallah dan shaidawa babu mota cancanta sai Allah da annabi Muhammad manzon Allah ne, shine zai tabbatar maka ka rinka yin sallah. Duk wanda baya sallah to shahada sama ba daidai bane ba. Duk wanda yake jinkirta sallah baya yin ta akan lokaci to yana aikata kabira. Tariku salati bil kulliyati, wanda yake barin sallah kuma gabaki dayanta to daidai yake da mazinaci, daidai yake da barawo. Mai barin sallah wanda baya yin ta, hukuncin su daidai da mazinaci, hukuncin su daidai da barawo. To idan mutum ya aikata wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba, to shikenan ya shiga cikin masu aikata kaba'irin zunubi, kuma ya dora kansa a layin ƴan wuta. Allah ka kiyaye mu. Zunubi na gaba na uku da yake jefa mata a cikin wuta shine tara kayan kwalliya zinari gold, a ƙi a bada zakka, ƙin bada zakkan kayan zinari da mata suke da shi a gida. Malamai sun tattauna sun yi sabani akan zakkar kayan zinari din nan, kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala da sauran malamai suka tattauna akai rayuka. Wasu suna ganin cewa dole ne sai an bada wannan zakka, dan haka kin bada zakkan ba yakan kai mace ta shiga wuta. Gold dinki da kike sawa na kunnenki, sarkarki ta kunne, zobenki da kike da shi baki a cire masa zakka, yana sababa mace ta shiga wuta. Amma wasu malaman suna bada fatawa wadda ba wannan ba, cewa tunda ana amfani da shi ba sai an cire masa zakka ba. Amma dai dalilan waɗanda suka ce sai an cire zakkan nan suna da ƙarfi ƙwarai da gaske, a kansu za mu tattauna. Wasu suka ce a'a, kayan kwalliyar da aka saye su ba a amfani da su. Kin san wasu matan in suna so su ajiye kuɗi sai ta sayi gold ɗan kunne ko sarƙa sai a ajiye ba a amfani da shi, to wannan shine Allah zai mata azaba. Haka wasu suka rinjayar, Allah musu rahama, banda wanda ta saya take sawa kullun a hannunta ko a kunnenta. Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Waɗanda suke tara suke taskace zinari da azurfa ba sa bayar da zakkarsu ba sa ciyarwa saboda Allah akan wannan, to ayi musu bishara da azaba mai radadi. Akwai ranar da za a zo a lullube su da azaba da wannan zinari da suka tara a wutar jahannama, fuskarsu da ɓangarorinsu da gadon bayansu ai ta ƙona su da wannan zinari na wuta, a ce wannan shine abin da kuka tara kuka ɓoye kun ki ku ba da haƙƙin Allah. Manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi, ba wani ma'abucin zinari ko azurfa, la yu'addi haqqaha, baya bayar da haƙƙi, illa kana yawmul qiyamati, face sai ya kasance ranar alƙiyama za a zo a shimfiɗa masa wannan zinari da ya tara, a lullube shi da shi a rinka ƙone shi. Haka za a ƙone ɓangarensa, a ƙone fuskarsa, a ƙone gadon bayansa da wannan zinari. Idan ya yi sanyi sai a sake dawowa da shi, idan ya yi sanyi sai a sake dawowa da shi. Manzon Allah ya ce a ranar da gwargwadon rana ɗaya mai ƙadaru 50,000 sana, shekara 50,000 ne, rana ɗaya a lahira, rana ɗaya gwargwadon shekara 50,000 ne, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 50,000 sana. Idan aka ce za ka yi wato kwana biyu, kwana uku, wata ɗaya, wata biyu, shekara ɗaya, shekara biyu a cikin wutar jahannama, ai mutum ya shiga ukwai, shekarun sun wuce lissafin mu ma na nan duniya mu. Mai tambaya yake cewa, ya manzon Allah, ina labarin mai raƙumi kuma wanda yake kiwon raƙuma baya bada zakka? Manzon Allah ya ce wala sahibu iblin la yu'addi minha haqqaha, shi ma mai raƙumi da ya tara raƙuma baya bada haƙƙin Allah akan wannan raƙuma, sai an sa wannan raƙuma ɗin sun zo ranar tashin alƙiyama su yi ta tattake shi, su yi ta bi ta kansa har ƙarama, har ƙaramar raƙuma sai ta biyo ta tattake shi. Irin raƙumi 1,000 ka tanada, wallahi za su kwantar da kai raƙuman nan su ta bi ta kanka. Kai yanzu raƙumi ɗaya in ya tsaya a kanka ya hau kanka, ai zancen ka ya ƙare, faffasa ka zai yi. To ballantana raƙuma masu tarin yawa, ba ma takawa ba. Annabi ya ce wata udduhu bi afwahiha, raƙuman za su yi ta cizon mutum. Iya adadin raƙuman da ka tara ko kika tara baka bada zakka, to za su yi ta cizon ka ran tashi alƙiyama. Duk lokacin da suka zo wuciya sai sun fisgina manka a ranar da yake miqdaru 50,000 sana. Ya dada tambaya ce, ya manzon Allah, ya labarin mai shanu kuma da tumaki, wanda ya tara shanu baya bada zakka, wanda ya tara tumaki baya bada zakka, ya labarin shi kuma? Manzon Allah ya ce har mai tumaki, har mai shanu wanda baya bada zakka ranar tashi alƙiyama, shi ma za su zo su ta kama shi suna ainihin wato tunkurinsa da ƙafansu, sannan kuma suna ainihin wato tattaka shi da kofatansu. Wata ta'uhu bi azlafiha, duk lokacin da suka zo wuciya sai sun masa wannan, kuma hatta ƴaƴansu sai sun bi ta kansa a ranar da yake miqdaru 50,000 sana. Wannan duk sakamakon waɗanda suka tara duniya ne, suka hada arziki, amma ba sa ba da haƙƙin ainihin wato zakka. Idan mai gidanki yana da su yana ɗaurewa a daji baya bayarwa, ki gaya masa. Akwai waɗanda suna tara shanu sosai, suna da kuɗi amma ba sa cire zakka, ba ku taɓa ganin ranar da suka cire zakka ba. Wasu za ku gansu a birni amma suna da shanu a ƙauye masu tarin yawa, sai dai haihuwa suke ta yi kurin, ana ta ba su labarin suna haihuwa. Musamman iyayenmu da suke Fulani, su kuma ba Fulatani ɗaya za ka ga yana da sanda 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 bila adadi. In an ce sanda kamar yadda suke faɗa kamar zai kai adadin wato bujimi barkate wajen kusan dubu. Akwai wani mafulatan da na taba ta haduwa da shi a Makka watan shekara da Azumi, muna dalibai, ya zo umra, ai afwan aikin hajji ne kai ma, aikin hajji ne, muna hira da shi, yace ai shi bai san adadin shanun da ya mallaka ba a duniya, adadin shanunsa bai san su ba, da in ya fada yayi ƙarya. Yace kai ba ma shi ba, jikansa ma, ɗaya daga cikin jikokinsa ma bai san adadin shanun da suka mallaka ba. Maganar zakafa bai san zakka ba, ba sani ba. Fulanin nan suna da dukiya, suna da arziki, Fulani suna da kuɗi a daji, amma ba sa cire haƙƙin Allah. To ƙin ba da zakka dalili ne na shigar wuta, mutum sai ya shiga wuta. Masu kuɗi a birni su ma sun tara kuɗi da arziki, ba sa cire zakka. Da masu gidaje, da masu motoci, da masu kadarori, da masu filaye, da masu kaza, da masu kaza, duka su ma sun tara, ba sa cire haƙƙin Allah. Dukansu sai Allah ya musu hukunci. Duk wanda ya hana zakka tun daga kabari za a fara kona shi kafin ma a tada alƙiyama. Ya zo a hadisi, kamar yadda malamai suke ba da labari, kissa ce Muhammad bin Yusuf al-Firyabi ya ce, na fita da ni da wasu mutane, kissa ne ba hadisi ba ne, ni da mutanena mun je ziyarar wani babban malami da ake ce da shi Sinan. Yayin da muka shiga wurinsa muka zauna, sai ce, ku tashi ku zo ku raka ni, maƙocina ɗan uwansa ya mutu, mu je mu masa ta'aziya. Muka tafi muka je muka raka malam Sinan wajen wannan mutumi da ainihin wato dan uwansa ya rasu. Sai muka same shi yana ta kuka, hankalinsa ya tashi, ya kasa yin shiru. Muka zauna a inda yake, sai muka ji yana cewa al-mautu sabilun la budda minhu, mutuwa wata hanya ce dole kowa sai ya bita, mutuwa hanya ce dole kowa sai ya bita, mutuwa hanya ce dole kowa sai ya bita, babu wani wanda bai zai bi hanyar mutuwa ba, sai dai in bai zo duniya ba. Allah ka ba mu bin wannan hanya lami lafiya, ka kubutar da mu. Haka yake ta maimaitawa. Ya ce, aka ce, me yasa kake kuka? Sai ce, ai dole na yi kuka dangane da abinda ɗan uwana ya wayi gari a cikinsa na azaba. Sai muka ce masa, to kai ka san gaibu ne, ya kai ka san an binne mutum, an binne mutum yana kabari, ya kai ka san ana masa azaba? Sai ce, ni ban san gaibu ba, amma abin da ya faru Allah ya nuna mun wani abu. Lokacin da naje muka binne dan uwana, muka sa masa kasa, muka jibga masa kasa a kansa, mutane sun juya, ni na tsaya a kan kabarinsa dan in kara yi masa addu'a. Yace, kawai sai na jiyo wani sauti, wani ƙara yana fitowa daga kabarin nan nasa. La ilaha illallah. Wannan faɗan uwansa ne, Allah ya masa rasuwa. Ya je an binne shi, an tafi, shi ya tsaya yana ƙara yi masa addu'a, kawai sai ya jiyo ƙara a kabarinsa. Ku ji yadda Allah yake nuna wasu bayan Allah wani abu dan a yi wa mutane wa'azi. Subhanallah. Na ji sauti, sai na ji yana ahin ahin, kamar yana wayyo Allah, wayyo wayyo, aq'iduni wahida, ku zaunar da ni ni kadai, ku zaunar da ni ni kadai, ku bani ni kadai, insha azaba. Shi yake faɗa wannan mutumin wanda yake cikin kabari, yace, qad kuntu usalli qad kuntu asumu, nayi sallah a duniya, ina sallah kuma ina yin azumi. Yace, naje yana cewa ina sallah ina azumi. Yace, sai yasa na dada fashewa da kuka, na kasa hakuri, na sa hannu na dan tona dan kabarin nan haka, in ji wannan wai mafarki ne nake yi, komi in ga halinsa. Yace, wallahi ina tona kabarin nan, ina budewa, sai naga wuta ta kama a cikin kabarin nan, wuta take ta ci, wuta take ta ci a cikin kabarin nan. Kun ga bayan wancan kissan ga wata kuma sabuwa ta daban ita ma. Yace wallahi tausayi na dan uwantaka, naga yanzu wannan dan uwana ne ake binka masa wuta haka kafin ma yaje lahirar ko kafin yaje kiyamar. Naga wani abu an daure masa wuyansa da shi, an tamke masa wuyansa ana ta yi mai azaba, wuta kawai. Yace na miƙa hannu kamar in cire abin. Yace wallahi ina zura hannuna, hannayena hannun yatsuna sai suka kone, kawai sai hannuna ya kama da wuta ni ma. Yana cikin ba su labarin shi Muhammad bin Yusuf al-Firyabi yake faɗa, a lokacin da yake ba su labarin sai ya ciro masu hannunsu da yasa a cikin kabarin. Yace sai muka ga hannun gashi nan yayi baki kirin a kone, alamar kuna a tattare da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yace da naga haka sai na maida kasa na binne, na tashi na juya. Yace musu yaya bazan zo gida ne ta kuka ba, wannan tashi hankali da bala'i da na gani. Sai su Muhammad bin Yusuf al-Firyabi suke tambayan wannan makoci nasu shine Sinan, cewa kai a ganin ka me ya kai ga wannan bawan Allah ya shiga cikin wannan yanayi, me yake yi wannan dan uwa naka? Shi Sinan shine aka je gai da makocinsa, dan uwansa ya mutu. Sai shi wannan dan uwan wanda yake kukan sai ya ce, gaskiya abinda na sani dan uwana baya cire zakka. A iya rayuwarsa Allah ya bashi arziki da dukiya, amma baya cire zakka kwata kwata, baya bada zakka daga dukiyarsa. Kawai sai suka ce, yawwa, wannan shine zai gaskata mana fadin da Allah ya yi a cikin Alkur'ani suratu Ali Imran aya ta 180, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum. Sai Allah ya ce, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamati. Za a musu tawq, a shaƙe musu wuyansu, a daure musu, a ta musu azaba ta wuta. Walillahi miratu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. To wannan kissa da wannan hadisai da waɗannan ayoyi malamai suna kawo su a babin matan da suka tara zinari zinari kit kit ake cikawa, matan manyan mutane, matan sarakuna, matan masu kuɗi, matan attajirai da suka tara ba sa cire zakan wannan. Mace fa sai ta ajiye fa zinari zinari, wallahi sai ta ajiye nan miliyan 50. To duk lokacin da aka je umra da aikin hajji sai mai gidanta ya sai mata zinari na miliyan kaza. Wani yana ban labari yace sun je da matarsa aikin umra, yace suka dan zagaya Jidda irin shagunan da ake sayar da zinari, da ta jawo wani zinari ya zo sai mata, yace da ya buga kuɗin ya kai miliyan 3. Sarka ce kurin ta wuya da awarwaro miliyan 3. To kin ga waɗannan a zo a jibge su a gida ba a cire musu zakka, dole Allah ya azaba. Kuma wasu fa ba wai kala ɗaya ma suke da shi ba, kala kala, akwai wanda suke da ci rakacam din na yatsun hannunta gaba ɗaya, miliyoyin kuɗi ne a zube. Akwai na wuya, akwai na hanci, akwai na ƙafa, akwai na waye da sauransu. To malamai sun ce duk matan da suka tara wannan dukiya da arziki a gida ba ta cire zakka, to ta saurari wannan kissa da aka bayar, kamar yadda Muhammad bin Yusuf al-Firyabi ya ba da labari. Aka je aka tarar da wannan mutumi yana cin wuta a cikin kabari, Allah kiyaye. Na'am, asalin konewar mutum da azabar mutum a kabari, wannan Allah ne ya fi kowa sani. To amma akwai alamu da ake nunawa wasu bayin Allah, kamar yadda salaf suke faɗa, wasu Allah yakan zaɓe su sai nuna musu wani abu su ji. Ko manzo Allah ya zo wucewa wata rana ta wasu kaburuka guda biyu sababbi da aka binne su, yana wucewa sai ya ce waɗannan kaburukan guda biyu ana musu azaba a yanzu haka, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma innahuma la yu'azzabani, hadisin Bukhari da Muslim, wa ma yu'azzabani fi kabirin. Annabi ya ce ba wani babban laifi yasa ake musu azaba ba, ba wani babban laifi yasa ake musu azaba ba, laifin ɗaya daga cikin su innahu kana yamshi bin namima annamimi ne ke baiwa Allah annamimiya mai annamimanci kina da azabar kabari duk macen da ta zama mai hada wuri mace mai hada wance da wance wance da wani mai kashe aure mai saka fada tsakanin kawa da kawa da aminiya da aminiya akwai wanda su kuma aikin su kenan in sun ga kina shiri da wance sai an shiga tsakanin ku saboda bala'in annamimanci da rashin tsoron Allah to mai annamimanci sai Allah ya mata azaba a cikin kabari a hada kanin miji da mijin da yayansa annamimanci a hada yaran kasuwa da mai gidansa annamimanci kina zaune a gida baki da aiki sai gulma sai kulle kulle sai sharri wani yace tab ai ko kashi kake kaga mace za ta wuce to ka zauna ka dambare kashinka kaka bari ta gane saboda wallahi sai ta je ta kara a gaba Allah Allah kuke yi ya ku mata ku ga abun fada sai ku je ku yada da ƙari kuma har da gishiri ba ku iya tsayawa akan abin da ku gani kade sai kun ƙara ku ta kashe aure saboda annabimanci ku hada kishiya da mijinta yanzu wata tana zaman lafiya da mai gidanta lafiya kalau da mai gidanta suna zaman lafiya an ga hankalinta a kwance amma wallahi kishiyarta tunda annabimiya ne sai ta hada mata wuta ai abin da ake yi a gidan nan Allah kade ya barwa kan sani ni tausayinka nake ji wallahi kaje ka dauko wa kanka masifa yace me ya faru ya wannan mata tana kiran maza a gida ana ja mana zagi a anguwa a dauka ma ko ni ce matar da kullun zuwa ake ana daukanta kuma wallahi sharri take annamimanci ne kurin dole ka zo kana zagin mu kana cewa abincin gida ya kare yau ga barauniya nan ka kawo ka auro kullun iyayenta suke turo kwanuka ana aunar abincinka yau ni na isa ne magana ga shafaffiya da mai wacce take jin budurci da amarci ai ban isa ne magana ba kuma wallahi ƙarya take yi sharri ne kullun ta ga amaryan nan suna zaman lafiya mai ladabi ne da biyayya ke da shekarun da kika yi da mai gidan ba abin da kike sai azaba da kike masa kin azabtar da mai gidanki da kazanta kin azabtar da mai gidanki da turbi na fuska kin azabtar da mai gidanki da rashin kulawa da yara kin azabtar da mai gidanki da sace-sacen magi da taji aljihu duk kin azabtar da mai gidanki ga rashin kulawa ga rashin bashi haƙƙinsa na auratayya kina ta masa abin da kike ga dama Allah ya bashi dan sarari ya je ya samu wata mai hankali mai nutsuwa ya ƙara tana masa ladabi da biyayya ba abinda uwar gida ta tsana a rayuwarta irin ta ga amarya tana bin mijinta ji take kamar ta hadiranta ta mutu wata ma cewa take yi mu dai ba za a mana karuwanci a gidan nan ba a uwar gida ba wani karuwanci ta bi mijinta me zaki ce karuwanci wata ma gaya wa amaryar ta yi sai ku je ku ci zamani ne ai ki je duk abin da zaki yi da shi ki je ki in kin ga dama ma ki hadiye shi saboda soyayya amarya kuma ta kada kai ta ce lokaci na ne kuma zan ci in more ba ita ko bakin ciki ya ishe ta daga ƙarshe gidan ta bari kishi na bala'i kishi na kawo wuka mu hura wuta mu kone to daga wannan kishin kuma sai annabimanci to kun ji dai a hadisi annabi ya zo wucewa ta kabari yace wannan mai kabarin annamimi ne ku yasa ake masa azaba to yau kan in aka zo magana annabimanci aka zo wajen mata ai sai ai fatiha a tashi kawai an gama kowa tana tsoron kowa saboda sharri da musiba na biyu innahu kana yastatiru la yastatiru an bawlihi baya suturtuwa idan zai bawali irin mutanen da suke fitsari a bakin hanya ana ganin al'aurarsu irin mata da suke zuwa asibiti ta je ta samu gindin bishiya ta yi fitsari wal iyazu billah babu mamuni ma ba abin da ya fi ma rashin kyan gani ma irin ka gama ce wai ta tsallaka wai tana wai fitsari a hanya wannan ai ba abu ne mai kyau ba baki da bambanci da matan arna waɗanda ba su da kishi mace ɓoye kanta take yi sai dai ki nemi izini ki shiga wani gida ki je ki biya bukata amma ba dai a fili ba to wanda yake baya suturtuwa in yana bawli ana yi mai azaba kabari da kuma wanda yake yin fitsari baya wanke fitsarin to nan ma kun shiga akwai mata da suke zuwa wurare a bandakuna mata suna mana fatawa idan aka je bandakuna ko a makaranta ko a gidan biki a tsaye suke fitsarin mace ta yi fitsari a tsaye idan ta yi gabaki ɗaya duk cinyarta da kafarta gaba ɗaya sai ya jike da fitsarin nan kuma wallahi haka za ta ja zanin ta ba za ta wanke ba in an yi magana wai ba sa san infection wai ba za ta tsuguna ba saboda infection to idan ma har zaki haka din baiwar Allah saboda gudun infection idan kika sai ki tafi da tissue dinki da wadataccen ruwa in ya bata miki jikin sai ki sa ruwa ki wanke gabaki ɗaya amma mace da girmanta da mutuncinta da take fitsari a tsaye ya bata mata kafarta ya bata mata cinyarta kuma ta zawo lakwas ta zauna a cikin mutane kaza ma kawai baki da bambanci da mai fitsarin kwanci ku daina yi to wannan ma yana jawo azaba kabari a je ayi fitsari ba a gyara ba ko namiji ya fitsari bai gyara ba mutum ya bari fitsari yana taba masa riga ko fitsari yana taba masa wando ko fitsari yana taba jikinsa bai wanke ba bai tsaftace ba bai tsarki ba wannan dalili ne na azabar kabari laifi na hudu da yake sa mata suna shiga jahannama Allah ka kiyaye mu kar ku manta muna bayani ne akan laifuffukan da suke jefa mata wuta shine kamanceceniya da maza at-tashabbuh birrijal karfi da yaji mace wai ta mai da kanta wai kamar namiji tana kyamar halittar da ubangiji ya mata a matsayinta na mace tana so ta mai da kanta wato namiji ar-rajilatu minan nisa'i kenan wannan yana daga cikin al-kaba'ir al-azima manya-manyan zunubai wanda Allah baya so kamanceceniya da namiji akan sutura haramun ne haram ne mace ta sa kayan maza kuna ji na ko ba kwa ji haramun ne mace ta rinka saka kaya na maza kuma koda namijinta ne in dai wannan dinkin kayan na maza ne to a daina saka kayan maza sai dai kayan da maza da mata suna iya tarayya akai dan ba a so mace ta yi kama da namiji akwai wanduna bantalon wanduna da ake sawa na maza ina magana akan wandan maza ba wandan mata ba akwai wandan mata ba shi nake faɗa ba ina magana akan mace ta saka wandan namiji mijinta yana da jeans ta saka wannan jeans din ta fita saboda soyayya kin shiga uku haramun ne namiji ai mace ta rinka kama da mace ai namiji ko hula akwai wanda ta sa aka dauki hotonta ta sa zannabukar tana dariya haram at-tashabbuh birrijal akwai wacce ta saka babbar rigar mai gidanta wai saboda soyayya saura shi kuma muga ya daura a tamfa shi ma ya fita masallacin unguwarsu muna jira mu gani tunda shi mai hankali ne kinga bai zai haka ba amma ke tunda baki da hankali kinga zaki ta saka babbar riga da komai ta zauna na mai gidanta wannan bai halatta ba kamanceceniya da maza wajen sutura kamanceceniya da maza wajen magana haramun ne mace ta rinka magana irin na maza tana murda baki kamar namiji kamar yar daba ke da Allah ya mutunta ki ya kimanta ki ya daraja ki ya sa ma magana ki mai tsada ne ha ki zo ki mai da kanki namiji wannan ba daidai bane akwai wannan har daukan su ake ana biyan su ai ta dariya saboda suna harka irin ta maza tafiyar namiji mace ta rinka kwaikwayon tafiyar maza hatta tafiya na maza mace ta rinka satan sa tana yi wannan shi ma haramun ne idan an ga kadangare ba ihu za a yi ba sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga wannan ihun wata sai ta suma yan hizba ku rinka tsayawa a baya kuna yara mazan nan kuna koran kadangarin kun san wannan garin namu Allah ya masa albarkacin kadangaru kawai dan dai ba a cin kadangare ne da an ci nama a daina ihu sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a koma gefe shikenan in ba ka botaran zaki shaki daga wannan ihun kuma sai mu kai ki kabari a ce gadangare ya kashe ta Allah kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala malaman suna fada ya sifanta irin waɗannan abubuwa da alfawahish kuma kaba'ir ne walladine yastanibuna kaba'ir al-ismi wal fawahish illa al-lamab malamai sun ce mace tayi kama da namiji kaba'ir az-zunubi ne Abdullahi dan Abbas yace la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannifina min ar-rijali wal mutarajjilati min an-nisa yan daudu Allah ya tsine wa yan daudu waɗanda suke mai da kansu kamar mata inji Abdullahi bin Abbas shine al-mukhannifin harkar daudu din nan mutun namiji ya rinka mai da kansa kamar mace shi ma haramun ne da kuma al-mutarajjilati min an-nisa laifin dan daudu daya da laifin kike da kike kokarin mai da kanki namiji idan har an ce an tsine wa dan daudu saboda yana mai da kansa mace yana kamanta kansa da mace to ke ma an tsine miki albarka saboda kina mai da kanki kamar namiji idan kun ga dan daudu yana daura dan kwali dan daudu yana daura zani dan daudu habreziya yake sawa saboda shedanci ya samu sosan katifa ya hada ya daura breziya dan daudu yana tafiya yana gantsara kamar yadda ya mace take yi dan daudu yana lalle dan daudu yana kunshi dan daudu yana saka sarka a wuyansa dan daudu yana saka dan kunne dan daudu a musulunci inji Ibn Abbas annabi yace Allah ya tsine wa mai harkar daudu da haka da yaro ya tashi a gida an ga yana kokarin irin wannan tasarrufin harkar mata to ayi kokari a mai da shi ya zama layin namiji kada yaro ya rinka daura dan kunne akwai mata da suke yin kuskure a cikin ku yaron ta namiji ne wai sai ta yi mai kwalliya ta sa masa jambaki da gazal kuma namiji ne wannan da ido na gani wata rana wata mata ta yi wa danta wai ita ta fi sha'awar Allah ya bata ya mace da haka da ya bata namijin sai ta rambade shi da foda ta sa masa gazal da jambaki sauran nan gaba kuma ki fara sa masa dan kunne da niqabi wannan ba daidai bane hadari ne ya ku iyaye na mata dan daudu akwai wanda halittarsa ce Allah ya yi shi maganar mata ne da shi ba shi ake nufi ba wanda da gangan ya mai da kansa kamar mace shi ake nufi ya rinka motsi irin na mace magana irin na mace har fa biki ake gayyata su ba kuma mata san su suke yi namiji kato zoge zo ya shiga tsakiyar mata wai wai shi wai mata suna san dan daudu wai subhanallahi alazim ya saka dan kunne ya saka gazal da jambaki da komai ya saka breziya sai ya saka zani ya saka takalmi irin na mata sai dai daga kafan ne za a gansu rafka rafka kafan maza ne bai kamata ku bashi hadin kai ku goyi bayan sa akan wannan shedanci da shari'ar musulunci ta haramta ba ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisin Abu Dawud da riwayar nana Aisha la'ana Allahu ar-rajulatu minan nisa Allah ya tsine wa matan da suke kokarin mai da kansu maza a riwayar Abu Huraira la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu libsata al-mar'a wal mar'a talbasu libsata ar-rajul Allah ya tsine wa mace Allah ya tsine wa macen da take sa kaya irin na maza kun ji hadisin hadisin Imam Ahmad da Abu Dawud Allah ya tsine wa namijin da yake saka kayan mata namiji ya daura dan kwali ya fito tsinuwa ce a kanka namiji ya zo ya sa gazal da jambaki da dan kunne tsinuwa ce a kanka ko dan daudu ko ba dan daudu ba wannan annabi ne ya faɗa karara wanda Allah ya faɗa wani hadisi sinfani min ahli an-nari lam ara huma qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil bakri yadribuna biha an-nasa wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukht al-ma'ila la yadkhulna al-janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kaza wa kaza. Hadisin ingantacce ne riwayar Imam Muslim riwayar Imam Abu Huraira. Wasu kala ne na mutane ƴan wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai su amma ni ban gansu ba, za su bayyana a ƙarshen zamani. Za a yi wasu mutane suna da tsumagu da bulali, ƴan doka kenan, suna dukan mutane, suna ba su kashi a gari suke bi, suna ba mutane kashi duka haka kawai, ba a yi musu komai ba, alama ce ta tashin alƙiyama. Akwai mata da za a samu sun yi kwalliya, sun fidda gashi, sun karkatar da gashi, an yi ciku, an yi a cuci maza ko a cuci gayu, ha, ana kada kai, ana wasa da gashi kamar yadda yau muke gani a duniya. Yanda kika san tozar raƙumi da ya karkata haka gashinta yake, tana wasa da shi, tana yaudaran maza da gashinta. Cire gashi ga ƴa mace haɗari ne, sifa ne na mata ƴan wuta. Ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila. Annabi yace la yadkhulna aljannata, irin waɗannan mata ba za su shiga aljanna ba. Wala yajidna rihaha, irin waɗannan mata ko ƙanshin aljanna ba za su ji ba. Yace tafiyar wato ƙanshin gidan aljanna, ana jin ƙanshin gidan aljanna tafiyar shekaru kaza da kaza. A wata riwaya shekara 500 kafin aje aljanna ake jiyo ƙanshinta, yana buge mutane. To ko ƙanshin ba za su je ba, tsakaninsa da aljanna ya fi shekara 500. Amma yau mace za ta je ta yi kitso, sai ta fitar da wani gashi nan a gaba a fuskarta, wai ado. Wata kuma za ki ga ta saka hijabin da komai, amma kuma gashin a waje. Da wata tsiya da yau mata suke yi, sai ta je ta gyara gashinta. In ta gyara gashin, sai ta ɗaura ɗan kwanin rabin kanta, ta ɗora hijabin rabin kanta. Wallahi baki saka hijabi ba, ƙarya kike yi. Shaidanci ne kawai, yaudarar Allah kike yi da yaudarar shari'ar Allah, in za ki iya yaudarar Allah ɗin. Allah ce wa ma yakhda'una illa anfusahum yukhadi'una Allah, suna yaudarar Allah a ganin su amma kansu suke yaudara. Kiga mace ta zo tana magana da maza, ga rabin gashin ta haka, ana ganin farko-farkon gashin shi ma ɗin wani style ne na tsiya, kuma wataƙila gashin ma babu shi, da za a ɗan ƙara baya da shi za a gan shi kit ɗan gajere ne, babu gashin. Da masu ƙarin gashi, haramun ne mace ta ƙara gashin da ba nata ba. Akwai waɗanda suke sa hannu dawaki suke sawa, da hankalinki kina ɗan adam ki ɗauki gashin doki ki ɗaura, mijinki dai ki masa ƙare-ƙare ko ki ƙara wa duniya gashin, kuma duk da haka ya zama baki da albarka. Har ana samun mata a Islamiyya, mace a Islamiyya ta fidda gashi. Duk malamin Islamiyya da ya bar mace tana fidda gashi a makaranta, ya zama mayaudari shi ma malamin, kuma ya zama akwai ba Allah a cikin sha'aninsa. Ya kore ta, ko ya mata faɗa, ko ya mata nasiha, in mai jin nasiha ne. In ba za ta je ba, ya sallame ta, saboda wannan matar shaidani ya ce fitina za ta kawo a makaranta, musamman malaman da yake a makarantun da yake akwai malamai maza. Ko yarinya a secondary school ta cire gashi, to yau kan ma makarantunmu ma da yawa ma akwai makarantun da ma haramun ne ma saka ma ɗan kwalin gaba ɗaya ma. Ku duba yadda Yahudawa da kafirai suka cuce mu, suka canja mana tarbiyya, suka canja mana addini, suka canja mana al'ada, suka ɗora mu akan al'adarsu. Kaga mace musulma ta saka matsatsen kayan makaranta uniform gaba ɗaya kirjinta a fili. Kaga mace balagaggiya, dabtsinta a waje, nan ɗin nan a waje, gwiwarta a waje, siket ɗin da ta saka na ciki gashi nan a fili. Wai ƴar makaranta, ƴar boko, cewa aka yin zaki boko ki zama kafira? Yaya mutum musulmi zai ɗauki ƴarsa ya kai ta irin wannan makaranta? Daman ɗan kwalima ba sa sawa a ƙasar nan, a arewa, a garuruka na Hausawa musulmi, sai kafirai su zo su buɗe makarantu, su kafa doka, su ce bari a sa ɗan kwali ba, bari a saka hijabi ba. Kuma musulmi su ɗauki ƴaƴansu su je su kai su waɗannan makarantu, saboda sun rena mana addini, saboda sun rena mana al'ada, saboda sun rena mana tarbiya. Amma kai musulmi baka isa ka je kudu kasashen su garurrukan su ka je ka bude makaranta ka ce dole sai an saka hijabi ba, baka isa ba. Babu alakar karatun boko da bayyana tsiraici. Waye ce in za a yi boko sai an bayyana tsiraici? Waye fada? Waye ce ba za ki gane boko ba sai kin cire dan kwali, sai kin bayyana tsiraicin ki? Waye fada? Sun gama da mu saboda sun rena mana tarbiya, sun rena mana addini. To daga irin wannan yarinya tun tana budurwa an sa ta a irin wannan makarantu, yaya za a yi idan ta zo gidan mijinta ta damu da saka hijabi? Sun gama da mu tuntunin, sun cire mana kunya a fuskokin ƴaƴanmu mata. Tun yarinya tana junior secondary school an cire mata kunya, ba ta jin kunya. An koya mata cakuduwa da maza, an koya mata bayyana tsiraicinta, tana ganin wannan shine burgewa. To gashi kuma Annabi ya faɗa tsinuwa ce akai, kuma ƴan wuta ne, sifa ne na ƴan wuta. Hadisin Imam Muslim, la yadkhulu aljanna wa la yajidna rihaha, ba za su ga aljanna ba, ko kanshin aljanna ba za su ji ba. Irin waɗannan abubuwa suna jawo wa mace ta faɗa cikin hadari da tsinuwa. Bayyana ado tsinuwa ce take tabbata akan mace. Bayyana zinari, bayyana lu'ulu'i, wata yanzu sai ta je ta rambada ta zuba zinari ta sa azurfa ta saka zinari kai ta saka gol, sai ta bayyana kirjinta, sai ta bayyana hannuwanta. In ta shiga maza ku ana tana nunawa tsinuwa ce da la'anta yake tabbata. Da zobe, a saka zobe na zinari, ana magana, ana kada hannu, ko ana taron gwamnati, ko ana taron siyasa, ko a makarantu, ko a wurare da sauransu, wannan shi ma tsinuwa ne. To amma yau waɗannan abubuwa sun zama wai shi ne burgewa a wajen mata. Allah kiyaye mu, Allah karama mu da bala'i. Za mu dakata anan insha Allahu ta'ala. Gobe za mu tashi akan at-tabarruj. Daga cikin abin da yake kai mata wuta akwai at-tabarruj. Menene tabarruj? Za mu yi bayani da rai da lafiya insha Allah. Wa bihadha al-qadri kifaya wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.